تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو شا هدو غواتم رمضان شكرا تدبو ديا داري هدو دا أربعين دا شدا هجرة محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا برن مدينة wanda shine ya dace da 14 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Za mu daura kan tafsirin mu na Al-Qur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan sura mai albarka, suratul Ankabut. Yau insha Allah za mu kammala ta a cikin sati biyu kenan, ko muna aya ta 67 na mutashi a 66 eh 67 gaskiya ne, mun tsaya akan aya ta 65 ta 66 za mu tashi da 7 insha Allah. To alaramma bismillah. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.
الله مدوكين سركي باين ياي تهديدي دوعيدي أجيا ليكفروا بما آتيناهم سكافر شيئين دا أبين مكباسو كما إن الله تعملوا ما شئتم كوي أبين دكو قداما وليتمتعوا كما سجي سجي دائي لنجا جيرن جن دائي فسوف يعلمون دسنو داسو سني وبن دائك نفي اندي وانا الدنيا چي سكا زابي سكا پرچي و الله سكا زابي سبوتو چي ونئمر الله suka zabi su fada da shari'ar Allah to su ji su. Irin wannan uslubi mu ma a yau da gobe muna da shi, ta yadda mutum idan ransa ya baci yana iya cewa aje a yi, ko kamar ka cewa yaro ka ci gaba da yi dai, ko ka cewa mutum ko ka yi ko kar ka yi za mu haɗu da kai. To irin wannan zance a wajen Ubangiji babba ne. Idan har Allah da ya halicce mu zai faɗi wannan cewa liyakfuru bima atainahum wa liyatamattau, su je su ci gaba da kafirci da butulcewa da ƙaryata abin da muka ba su na littafi. Wasaufa ya'lamun, sannu za su sani. Wallahi wannan magana tana da ban tsoro kwarai. Abinda ake nufi, babu wata fa'ida a cikin kafirci wa Allah, babu wata fa'ida a cikin shirka da Allah tabaraka ta'ala, ba wani amfani. Kuma duk abinda za su ji daɗi da shi ne dai na kafirai ne, a cikin al'ajila ne, ba su da wani rabo kuma a lahira. Duk abinda ƙarni, duk abinda kafiri, duk abinda wani mushriki, zai yi na jin daɗi a wannan duniya to yaje ya ci gaba da yi amma gajeren abu ne kuma yana da ƙarshe kuma Allah zai maganinsa to wanda Allah ya masa wannan wa'idin to me zaka damu dan kaga yana cikin wata ni'ima wanda Allah ya faɗa haka akan shi menene zaka nuna damuwa kace ai su suna cikin jin dadi mu muna cikin wahala Allah ya ce fa sawfa ya'lamu da sanu zan sani ya ci gaba da buga misali awalam yarau anna ja'alna haraman aminan yanzu ba su ga mun sanya harami ya zama wuri ne mai aminci ba amma wa yatakhatafu an-nas min hawlihim ana ciccire mutane ana tsitsince su at-takhattuf ana daddauke su daga gefe gefe bi sabbi ba'dhin ba'dan ariba ci sashi sashin su yarin qariban qariban yarin qaribatar sashi wani amiri shi ribadancan yaki a gefen makka ana fada wani ya saci wani wani ya dauke wani wani ya ribace wani amma wa ahli makka ta aminun a wannan lokacin mutanen makka suna cikin aminci saboda Allah ya sanya makka ta zama mai aminci awalam yaro anna ja'alna haraman aminan basu ga mun tsare makka ba mun ba ta security mun ba ta tsaro amma mutanen da suke wajen makka suke kewayenta suna cikin firgici da tashin hankali ana tara wato ribace wasu a matsayin ribatattun yaki suna ta fada da junansu Allah ya ce afa bil batil yu'minun yanzu da gumaka da shaydanu za su yi imani shine al batil afa bil batil yu'minun ay afa bil asnami wash shayatin yu'minun yanzu da gumaka da shaydanu za su yi imani ko bil asnami wash shaytani yu'minun su ki su imani da Allah su imani da gumaka su ki su gaskata Allah su gaskata gumaka su gaskata shaydanu wa bi ni'matillahi yakfurun kuma ni'imar Allah akan su sai su kafirce su butulce ai wa bi muhammadin wal islam yakfurun su kafirce wa manzon Allah muhammadu su kafirce wa musulunci wannan ayar abinda take nuna mana makka kasa ce ko in ce gari ne mai security da aminci awalam yarau anna ja'alna aka basu gani ba cewa mun sanya ja'alna awalam yarau anna ja'alna haraman aminan haraman din ana nufin makkata ne guri ne mai aminci kuma gaskiya haka ne har yanzu yana cikin wurin da a duk duniya wurin da yake yafi ko ina aminci makka ba fushi da makami ba zubar da jini ba kaza ba sata ba da kwanciyar hankali ma karfe 3 dare karfe 2 dare karfe kaza din dare zaka iya buga motarka daga makka ka tafi ko ina kai wannan ni'ima ta aminci ya shafi kasar Saudiya ma gaba daya yanzu waɗanda suke rayuwa a kasar Saudiya yanzu misalin wanda zai tafi umra daga Makka zuwa Madina ai daga Madina zuwa Makka wallahi yana iya bari sai ya gama shagulgulan sa da rana yayi booking din jirgi ko ya booking din mota karfe 2 dare haka za a yi ta tafiya ba wani wanda zai tsare ka kuma malam ga daji iya ganin ka amma Allah ya yi wa wurin aminci me yasa sun bi Allah me yasa sun girmama shari'ar Allah me yasa sun dauki musulunci shine addininsu yanzu maka duk wadatar da kake da shi ba wanda zai maka fashi da makami shi yasa duk attajirin da yake da wadata zai iya tafiya makka da dalolinsa da kudadensa a hotel dinsa ba abin da idame shi haka zai je ita fafatawa yaje sayayya sa yaje duk abin da zai bai da wata damuwa bai da mushkila baya tunanin wasu ƴan fashi za su bi shi a hanyar airport su kwace kudinsa babu wa ma ya san da kai kai mai kudi ne garin duniya wanda kowa zuwa yake Allah ya sani waɗannan mutane suna cikin ni'ima kwarai to shine Allah ya ce yanzu mutane su yi imani da barna su yi imani da kuma ka su gaskata ƙarya amma su kafirce da manzon Allah su kafirce wa musulunci na'am su kafiran su ba su yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ba su aminta da shi ba ce za su ke fada da shi suke fada da addininsa suke fada da shari'arsa Allah ya mana afuwa sai ya ce wa man azlamu na
wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadiban aw kazzaba bil haqqi lamma ja'a alaysa fi jahannama maswan lilkafirin
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا با wanda yafi zalunci irin wanda yake kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah iftara ala Allah kadiban fazam za'ama anna lillahi sharika yare cewa Allah yana da aboki yana da sa'a yana da wanda yake tarayya da shi da yin ƙarya wa Allah cewa anna Allah ya'muru bil fahsha ko bil fawahish Allah yana umarni da alfasha wal iyadu billah ba yanda za ai Allah ya umarni da alfasha kuma Allah bai da aboki bai da sa'a bai da wani wanda suke hira ko su tattauna da shi babu shi kam sama yake da kowa ya rabbul alamin shine mahalicin komai rabbul alamin ba wanda yafi kowa ƙarya irin wanda ya danganta wa Allah aboki ko sa'a ko kuma yayi wa Allah ƙarya au kazzaba bil haqqi ko wanda ya ƙaryata da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko wanda ya ƙaryata alqur'ani au kazzaba bil haqqi ana nufin wanda ya ƙaryata manzon Allah dan shine alhaqqu anan ko kuma au kazzaba bil haqqi wanda ya ƙaryata alqur'ani alhaqqu ana nufin wato alqur'ani to wannan su suka fi kowa zalunci to ga sunan dai muna tare da su wanda suka ƙaryata Muhammadu kuma suka ƙaryata alqur'ani Allah ya ce ba wanda yafi kowa zalunci irin waɗannan mutane lamma jaa mutum ya ƙaryata gaskiya yayin da ta zo masa ya ƙaryata qur'ani yayin da qur'ani ya zo masa ya ƙaryata manzon Allah yayin da sunnarsa ta zo masa ko kuma yayin da shi din annabi ya zo masa alaysa fi jahannama maswal lil kafirin yanzu jahannama ba ita ce makoma ta kafirai ba wannan istifham ne bi ma'anar taqrir tambaya ne amma tana nufin tabbatarwa mana wannan kafirin ai bai da makoma in ba jahannama ba to anan gurin ɗan uwana kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa cewa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadiban aw kadzaba bil haqq Imam al-Bazawi yace yana cikin ƙaryata al-haqq ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za a yanzu mutum ya ƙaryata manzon Allah a cikin musulmi ma yanzu da wanda suke da'awar musulunci suna ƙaryata annabin ai ta hanyoyi da hikimomi na dabaru da wayo yan bid'a yanzu cikin masifar da ta same mu a wannan shekarar a wannan ƙasar ta mu ta Najeriya an samu su kasurgumammun yan bid'a da mai ta su ta fito fili suka kasa hakuri sai da suka bayyana aqidarsu na fada da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya fito karara da kyamara a gabansa duniya tana jin sa Allah yana kallon sa bayan Allah masu ilimi da suka fishi suka dama shi suna kallon sa yace wai hadisin annabi wai ba tabbas bane wai dan an ce annabi ya ce kaza shi bai da zai tabba da tabbacin annabi ya faɗa haka kurun mutun ya bude baki ya faɗi wannan in ba yana da wata mummunar aqida daman abun ne ba da yake mata shimfida da yake so ya bayyana ta nan gaba ko kuma ya taimaki wasu ƴan uwansa da suke da aqida yaƙar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a fili ko a boye ba yanzu wannan magana me amfanin ta me amfanin ka ga yawa mutane wannan sako ne kake isa musu cewa koda an ce musu annabi ya faɗa ko a Bukhari ko a Muslim to kawai kar ka suji a ransu cewa fa annabin ya faɗa to idan ka ji cewa annabi bai faɗa ba to ai ya zama bai da relevance bai da wani amfani kenan to wannan shine ainu takdhibus sunna din ƙaryata sunna aqidar musulunci ta ƙware shine da abinda Qur'ani yazo da abinda manzon Allah yazo da shi duk ɗaya ne kamar yadda alqur'ani yace kuma annabi yace inda yazo da hadisi da isnadi ingantacce a wajen shari'a wannan mutum Allah yana bautar da mutum yana bautawa Allah da maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda zai aiki da qur'ani haka zai aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan rabe rabe da ake kawo a ƙarshe ko wasu suke kawowa dan saboda biyan bukatun su na koran sunna tuntunin malamai sun bada amsa sun yi raddi sun mai da martani akai da haka muna kiran ku musulmi da waɗanda suke bin irin waɗannan mutane da kyakkyawan zuciya suna tsammanin masoyan annabi ne to yanzu wannan mutumin da zai fito yace hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu garantin cewa ya faɗa bi zai rantsa cewa ya faɗa ba bai aminta cewa annabi ne ya faɗa ya bude baki ya faɗa ba to yanzu wannan shine masoyan annabi kuma wannan wani sako yake isarwa to sai wani ma yazo ya dade yin wata kwabar ma da ta faka shi ma wannan dan bid'a shi kai yace ai gaba ɗaya ma hadisi annabi ba ma dole bane ba ma aiki da su ita ma wannan wata barnar haka shi kuma wani shi ma kasurgumin dan bid'a shi kuma daga Kano ya saki wannan bomb din yace hadisin ma na annabi mai kwata kwata ma ba ma sai an yi aiki da shi ba amma mahaifin sa tsohon sa har ya mutu yana karantar da hadisai ba mu sani ba ko dariƙar canjawa ta yi ko kuma dai wata manufa ne aka dauko wata masifa ce ake so a kawo wannan al'umma amma alhamdulillah ba tare da an bata lokaci ba malamai ahlus sunna suna ta martani suna ta bayanin gaskiya kuma ana fahimta kuma insha Allah bayan sallah za ku sharuddu za ku ji bayanin sunna da hujjiyatu sunna da kuma juzur asali tushe na waɗanda ma suka fara inkarin sunna din muna roƙon Allah tabaaraka ta'ala duk wanda yake makiyin annabi ne ko makiyin sunnar manzo Allah ne Allah kada ka sa ya mutu sai ka tona asirin sa ka bayyana shi duniya ta fahimci ga yanda isa gaba kuma ya ubangiji waɗanda suke kasuwanci da son annabi din nan suke da awar suna son annabi amma suna yaƙar sunnar sa ubangiji tabaaraka ta'ala kai kafi mu sanin su ya Allah ka bayyana wa mutane su san su jahilai da masu ilimin su gane ina suka sa gaba kuma Allah ka dau mataki akan su kuma sunna kam tafiya ta yi nisa yanzu wanda zai bude baki ne ya ce kana aiki da hadisin annabi a kasar nan ai ya makara ba wani bayani da wani kwana da wata falsafa da wani kwane-kwane da za ka yi wa mutane su fahimce ka ba ga mutane yadda suke commenting suke Allah wa dare ba sai mutum daga baya bayan ya sha wahala ya daku da hujjoji da bayanai sai kuma ya dawo yana cewa shi fa ba ƙaryata hadisi yake ba za ka yi bayani ma ai duk wanda yake kan bid'a kuma yake tallan bid'a to baya iya hakuri sai yayi ya yada bid'an nan ya fade ta duniya ta ji ta fatan mu ubangiji Allah shiryar da su fatan mu ya Allah inda kyakkyawan niyya suke Allah ka nura musu gaskiya ka ba su ikon ganewa ya Allah inda wata manufa suke yi na yakar addini da fada da wannan sunan manzon Allah taka ubangiji tabaraka ta'ala kai mana maganar su muna kira ga dalibai ku yi karatu ku yi ilimi wannan zamanin idan mutum bai karatu ba za a tafi a bashi a baro kuma ilimin nan shine ilimin alkitabu was sunna ilimin littafin Allah ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine tushen ilimi duk wani abin da zai biyo baya bayan sanin Allah bayan sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan nafila ne da wannan ne zamu kubutar da kanmu daga dukkan sharrin wani dan bid'a idan yayi bid'a sa da duk wani mai fadin maganganu na rikitar da mutane ko rudar da su sai kaga mun gane kuma al'ummar musun gane sun fahimta amma mutukar mutane ba sa zuwa makaranta kuma ba sa makalewa malaman sunna suna musu bayani na gaskiya to wata ran za a tafi a bar mutum don haka ku yi aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku bauta wa Allah da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma abinda Qur'ani ya karantar yace aiki da shi da wannan da yazo a cikin hadisai ingantattu iri ɗaya ne wajen aiki kuma Allah sai ya tambaye ka idan baka yi aiki da hadisin Annabi ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai tambaye ka idan baka yi aiki da Qur'ani ba Allah ka ganar da mu Allah ka dora mu akan hanya ta daidai to shine aukan zaba bil haqq malamai suka ce ko ya ƙaryata gaskiya ai kazzaba bi Muhammadin ya ƙaryata Muhammadu kenan hanyoyin ƙaryata Muhammadin suna nan da dama yau a zamani an zo da su a wayi gari ana yaƙar sunnar manzon Allah ana ta buga mata guduma da sunan addini da sunan da'awa kuma wai wannan mai wannan tunanin wai shine zai zo ya ce wai shi masoyin Allah ne masoyin Annabi ne kai Allah ya sauke Allah shiryar da mu mai Allah ya ce Allah rahama
wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin
Allah ya ce wallazina jahadu fina lalle wadanda suka yi jihadi allazina jahadul mushrikina linusrati dinina kenan wanda suka yaki mushrikai don su tambaye addinin mu ai don su taimaki addinin mu sun yi jihadi sun dauka kalmar Allah don su taimaki addinin mu lanahdiyannahum subulana sai mun shiryar da su ko kuma za mu shiryar da su hanyoyin mu ai abin da ake nufi la nusbitannahum ala ma qatalu alaihi sai mun tabbatar da su akan abin da suka yi yaki a kansa ko kuma za mu ƙara musu shari'a a bisa shari'a wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda kenan wadanda suka shari'a Allah zai ƙara musu shari'a kan shari'a ko kuma malamai suka ce lan waffiqannahum li isabati at-tariqi al-mustaqima sai mun datar da su wajen dacewa da hanya wacce take ta daidai wanda za ta kai su zuwa ga ridallah azza wa jalla zuwa ga ainihin wato samun yardar Allah mai girma da buwaya Sufyan ibn Uyayna yace idza ikhtalafa an-nas idan mutane suka sabani fanzuru ma alaihi ahli subur kuduba menene mujahidun suke kai wadanda suka toshe sagara sagara ta musulunci murabituna sojojin musulunci wadanda suke kare addini Allah yace walladina jahadu fina wadanda suke jihadi a cikin taimakon addinin mu aila nahdi annahu subulana lalle zamu shiryar da su hanyoyin mu to tunda Allah ya alƙawari zai shiryar da su to ku duba yanda suke rayuwa ku yi aiki da abin da suke rayuwa a kai saboda Allah ya ce zai shiryar da su shiryayyu ne daga cikin ma'anar al-mujahada jihad shine al-musabaratu ko as-sabru ala at-ta'at yin hakuri akan yi wa Allah da'a da biyayya gare shi Imam al-Hasan al-Basri yace al-mujahada ko afdalul jihadi mukhalafatu al-hawa mafi falala na jihadi shine saba wa san zuciya mafi falalar jihadi kana ganin san zuciya ka saba wa san zuciya Fudail ibn Iyad yace walladina jahadu fi talabil ilmi, wanda suka yi jihadi suka yi kokari wajen neman ilimi, suka yi karatu suka yi bincike suka hana idan su bacci wajen neman ilimin addini, lana diyanna subul al-amali bihi, zamu shirye da su hanyar aiki da addinin. Sal bin Abdullah Tusturi yace walladina jahadu fi iqamati sunnati, wadanda suka yi jihadi wajen tsayar da sunna a bayan ƙasa, ahlus sunna kenan, da suka yi ta kira a tabbatar da sunna a kori bid'a, yace lanahdiyannahum subul aljanna, sai mun shiryar da su hanyoyi na aljanna. Wannan albishir ne ga ahlus sunna masu kira a tabbatar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sal bin Abdullah yace Allah ya yi alƙawari lanahdiyannahum subul aljanna. An ruwaito daga Ibn Abbas, walladina jahadu fi ta'atina lanahdiyannahum subul sawabina, wadanda suka yi jihadi suka yi kokari wajen yi mana da'a, yace zamu shiryar da su hanyoyin samun lada a cikin wannan addini. Wa inna allaha la ma'al muslimin, lalle Allah tabaaraka wa ta'ala yana tare da almuslimina masu kyautatawa, bin nasri wal ma'unati fi dunyahum, zai musu zai ba su nasara, zai kuma taimaka musu a duniyarsu, wa bis sawabi wal maghfirati fi uqbahum, kuma Allah zai ba su lada zai kuma gafarta musu a ƙarshen su, wato a lahirar su. Wannan shine ƙarshen tafsirin suratul suratul ankabut da muka yi tafafatawa tun wato farkon azumi. Yau muna 14 ga wata, insha Allah ta'ala yau mun kammala tafsirin wannan sura. Iya dan abinda Allah ya sanar da mu, muka gaya muku abinda yake na daidai, Allah shi ba mu lada, wanda yake na kuskure kun tuntuɓe harshe a cikin Allah ya mana abuwa, wanda muka fassara shi daidai Allah Ubangiji ya ba mu ladan, wanda kuma muka yi tuntuɓen harshe ko ƙarancin fahimta, muna fatan Allah ya mana abuwa ya sa mu gyara nan gaba. Yanzu za mu fafata za mu tsallaka wata surar ta gaba, wadda ita ce surar ta 30 a cikin Alƙur'ani mai girma, ita ce suratul Rum, tana da ayoyi 60. Kuma ita ma suratul Rum sura ce wacce take makkiya, ma'ana yar Makka. Allah rama mai Allah ya shi a buga mu ji.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Haka dai.
Alif Lam في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الله ما رحمه ما يجن كي الله ما أبو شن توسعي الله ما أبو شن بيوا Allah ma'abucin jin kai, ma'abucin aljanna, gidan rahama, gidan tausayi, wanda ya tanade ta ga bayansa na ƙurai a cikin surorin da ya sauka a cikin Al-Qur'ani akwai wata sura mai suna suratul Rum yau ga mu a gaban wannan sura ita suratul Rum din me yasa aka ce da ita suratul Rum ana sababu tasmiya kenan ita suratul Rum Allah ya ambaci wata babbar mu'jiza ne a ciki wanda take nuni akan gaskiyar wato labaran da suka zo a cikin Al-Qur'ani Allah ya faɗi wata mu'jiza wanda mu'jizan nan da yayi bayani kafin abin ya faru ne a duniya Qur'ani yayi bayani akan abun kuma bayan wasu shekaru sai kuma gashi abun yazo ya faru kamar yanda Al-Qur'ani yayi bayani Allah ya ce Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun kuma yace fi bid'i sinin wannan ayar tana cin ba'du wato mu'jizatil Qur'an wani bangare na mu'jizozi na Al-Qur'ani Allah ya ce ghulibatir Rum an rinjaye Rumawa sai ka tambaya a tarihi haka din ta faru ina wannan da suke karyata Qur'ani yace an rinjaye Rumawa kafin a rinjaye su kuma din aka zo aka rinjaye su din kaga wannan yana nuna mana ashe labarin Qur'ani gaskiya ne kuma yace fi adnal ardi wana an yake su sojojin Rumawa a kusa da garin su zuwa Farisa wanda zamu zo mu karanta gobe da bayani insha Allah inda ma aka yi fadan Allah ya bayani kuma abun mamaki Allah ya ce wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun bayan an rinjaye su su ma za su zo su rinjaye bayan farisawa sun fi karfin su to za a yi kokawa za a sake juyawa su ma Rumawa su daga farisawa su buga su danne kamar fa wani fada ne za ku yi nan da wasu shekaru ba a yi fadan ba a baka labarin fadan da inda za a yi fadan da shekarun da za a yi fadan da abin da zai faru a fadan duka Al-Qur'ani ya shimfida bayanin nan kafin ya faru kuma abin ya zo ya tabbata to an ce da ita suratul Rum ne saboda ta zo da wannan bayani na gaskata Al-Qur'ani cewa lalle labarin da Qur'ani ya zo da shi akan Rumawa shine Rum din aka ce suratul Rum kuma ya faru ya yi shi kaga tarihi kaje ka bincika kaji wannan waƙi'ar da Qur'ani din ya fada ya faru ko bai faru ba yace fi bid'i sinin malaman tafsiri suka ce ai fi fatratin la tatajawazu bid'ati a'wam an yi wannan abu ne a cikin wata fatara wani lokaci na wasu shekarun da ba za su wuce bid'atu a'wam ba menene bid'atu a'wam wasu shekaru al bid'u a larabci shine tsakanin uku zuwa tara albid'a numbers din da suke daga uku zuwa tara su ne bid'a fi bid'i sinin a cikin waɗannan shekarun kenan malaman tafsiri suka ce an samu yaƙi tsakanin farisawa da rumawa ai an san faris an san rum mutanen rum ko to an yi yaƙi wannan labari ne Qur'ani yake badawa fada tsakanin faris da rum sai farisawa a kokawar farko suka kada Rumawa suka danne su labari ya zo gurin manzon Allah da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ba su ji dadin labarin ba cewa yaya aka yi farisawa suka kayar da Rumawa su kuma mushrikai
masu bautar gumaka sun ji dadin wannan yaki cewa Farisawa sun ga sun kada Romawa saboda su mutanen Paris ai majusawa ne ba su da littafi Romawa kuma ashabu kitab ne suna da littafi sai su mushrikai suka cewa sabu manzo Allah kuma ai ahlul kitab ne kuma ba kuna da Qur'ani ba warum ahlul kitab Romawa su ma ahlul kitab ne wa nahnu ummiyuna mu kuma ummiyai ne inji su da fada suka ce gashi ƴan uwanmu sun yi nasara min ahli faris kenan sun kada ƴan uwan ku Romawa kamar yadda Romawa suke da littafi kuma musulmi kuna da littafi ko to yau gashi farisawa sun danne ƴan uwan ku Romawa duk da Romawa nan fa ba sallah suke yi ba kirista ne to amma fa mushrikai sai suke murna saboda an kada su suwa suka kada su farisawa ne masu bautar rana suka kada su sai suka ce wa musulmai kuma su mushrikan kenan suka ce wa musulmai kuma sai mun zo mun yi nasara akan ku nan gaba Abubakar yace la yaqirru Allahu a'yunukum kada Allah ya tabbatar da idanuwanku akan wannan abu shine Allah yace wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin insha Allah zamu ƙara bayani kan na shiga ne zurfi a cikin wannan bayanan bari na sake dawowa akan bayanin farko wato akan ita suratul rum din ita suratul rum yar makka ce menene sim dinta menene aims da objectives dinta me take nufi me take so ta koyar da Allah ya saukar da ita me ake so ayi bayani ayoyi 60 din nan cikin suratul rum me ake so a koya mutane na manufofin da take dauke da shi iri ɗaya ne da manufofin surorin ƴan makka wanda surorin ƴan makka galiban kanat tu'aliju al-qadaya al-aqdiyya cases issues na aqida al-islamiyya aqida musulunci duk wata sura in aka ce ma ƴan makka ne to tana paying attention tana mai da hankali ne akan harka ta aqida kadai ta Allah da bauta in general perspectives dinta a dunkule abinda take koyarwa kenan suratul rum ta tattauna akan al-imanu billah imani da Allah tabaraka wa ta'ala wal-imanu bil-wahdaniyya imani da kadaita Allah tabaraka wa ta'ala wal-imanu bil-risala imani da manzancin manzanni ko da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suratul rum ta yi magana akan imani da tashin al-kiyama da lissafi da bayanin abinda zai faru yawmul kiyama duka waɗannan abubuwa ne da suke da alaka da aqida kai tsaye duka waɗannan topics ne da surorin makka suke tattaunawa akai na bayanin aqida suratul rum ta fara tattaunawa akan wani abu da zai faru na gaibu mai muhimmanci wanda akhbara anhu alquran qabla huduthihi alqurani ya bada labari akan wannan abun kafin ya faru menene wannan abun shine nasarar da rumawa za ta samu akan farisawa akan wani yakin da ba a yi shi ba za a yi shi daga baya ma'ana ayar ta riga yakin zuwa kuma lallai Qur'ani ya tabbatar da sai an yi yaki tsakanin Rumawa da Farisawa. Kuma abun mamaki kafin ayi yakin Allah ya faɗi waye zai nasara. Allahu Akbar, sai gashi yakin ya zo ya faru. Kama akhbara anhu al-Qur'an, kamar yadda Qur'ani ya bada labari. Faruwar wannan kadai dalili ne na tahaqquqin nubuwwa, tabbatuwar annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma lallai bayanan da annabi yake dauke da su bayane ne na gaskiya, kuma Qur'ani gaskiya ne, kuma sunna gaskiya ce. Wannan bayani akan yakin Rumawa da Farisawa yana daga cikin dalilai masu ƙarfi da suke nuna lalle manzon Allah ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zumratin fastawa. Lalle abinda yake zuwa da shi na wahayi Allah ne yake sanar da shi. Kuma wannan faruwar yakin na Rumawa da Farisawa min a'zami mu'jizatil qur'an, yana daga cikin mu'jizozi masu girma na Al-Qur'ani, ko da kafirai ba sa so ko makiya Allah sun kareta Qur'ani. Kaga wannan kadai dalili ne kadai da yasa Kirista da sun yi imani sun huta, dalili ne kadai da ya kamata da Farisawa sun yi imani sun huta, saboda Allah a cikin Al-Qur'ani Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin wani abin da zai faru a tsakanin ku, kuma ya faru tibqal asl, iri daya exactly yanda Allah ya faɗa nan haka ya faru. Mallan yau mutanen nan da suna so su kareta Qur'ani, da suna iya za su ƙara suna iya kareta Qur'ani, ai mallan sai su hada faruwar yakin ko tunda ba sa so Qur'ani ya daidai, to me yasa ba su hada faruwar yakin ba? Da sai su ce kada ayi yakin don a kareta Qur'ani, sai a ce ai ga Qur'anin nan ya ce za a yi kaza kuma ba a yi ba, amma suna kallo abun ya faru. Amma wannan bai sa sun yi imani da shi Al-Qur'ani din ba. Sannan surar ta yi magana akan sojoji, bangaren sojoji guda biyu, bataliyoyi guda biyu, bataliyar da suke Hizbur Rahman da kuma bataliyar da suke Hizbur Shaitan, ƴan rundunar Allah da ƴan rundunar Shaitan. Tsohuwar fada, tsohon yaƙi, gaba ce tsohuwar gaba tun farkon wannan rayuwa. Ku gane wani abu ya ku yan uwana, ya ku musulmi masu sauraron tarihi, a duk lokacin da akwai abu guda biyu a duniya, to fa dole ne wata rana sai an yi yaƙi. In dai akwai gaskiya kuma akwai ƙarya, kuma kowanne yana neman ya bayyana kansa, kowanne ɗaya yana neman ya danne ɗaya, to dole wata rana sai an samu harb, sai an samu fada a tsakani. Abu na biyu, matukar akwai khairun wa sharrun a duniya, akwai sharri akwai alheri a duniya, to dole ne wata rana sai an samu ma'araka, sai an samu bugawa, sai an samu fafatawa. Sannan kuma na uku, babban wanda yake hura wutar yakin nan shine Shaitan, wanda yake zuga almajiransa da masu taimaka masa akan su bushe hasken Allah. Shi Shaitan yayi alƙawari in dai yana raye, duk hasken Ubangiji sai ya binne shi da toka, duk wani haske na Allah da addinin Allah sai ya kawo duhu ya rufe shi, kuma sai ya taimaki masu kokarin bushe hasken Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim, ko an yutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun. Amma Allah yayi alkawari komin dadewa sai ya cika haskensa, wannan haske da ake so a binne shi Allah yayi alkawari sai ya cika shi, amma ba lalle ina raye ba, ba lalle kana raye ba, amma dai mun yadda da alƙawarin Allah wallahi sai ya faru. Waɗanda suke fada da Allah, suke fada da addinin Allah, suke fada da shari'ar Allah a cikin tsare-tsarensu, a cikin maganganunsu, a cikin kulle-kullensu, suna nufin su toshe, suna nufin su bushe hasken Allah da addinin Allah, su kori gaskiya, su kawo ƙarya, su kori alheri, su kawo sharri, manufarsu kenan. To Allah ya yi alƙawari sai ya taimaki gaskiyar. Amma ba lalle yanzu kai a zamaninka ba, ba lalle ni a zamanina ba, amma mu yadda mu gaya mutane, duk wanda ya rike gaskiya baya wulakanta baya tozarta, kuma wallahi shi ne zai samu nasara. Walakin na kumtus sa'adilun, kawai gaggawa kuke. Shedan, ku gane shedan maƙiyi, shi kullun shi yake zuga mabarnata su yi barna. Me ya burinsu? A bushe hasken Allah da muharabatu da'watir rusulil kiram, yaƙar da'awar manzannin Allah masu karamci. Shedan ya yi alƙawari duk da'awa in dai ta annabawa ne, a lokacin annabawan sai ya yaƙe su, bayan annabawan ba sa nan kuma waɗanda suka ɗauki gabarar aikin annabawa su ma sai ya yaƙe su. Shi yasa kake ta ganin almajiran shedan, mataimaka shedan sun tsaya tsayin daka, duk yanda za su yi fada da gaskiya, duk yanda za su yi fada da addini, duk yanda za su bushe hasken Allah wallahi sai sun yi. Ba mamaki almajiran shedan ne shi yake taimaka musu, yake kuma agaza musu. Duka a cikin surar nan insha Allah za mu fafata mu ji waɗannan bayanai da irin abubuwan da suka faru. Ayoyin nan sun zo dalla-dalla da kuma hujjoji da shaidu da yake nuna mana cewa lalle al-haqqu yantasiru ala al-batil, ita kam gaskiya sai ta yi nasara akan ƙarya. Fi shattal usuri wad-duhur, a lokaci daban-daban da zamani daban-daban. Karka damu kai gaskiyar kawai, karki damu ki gaskiyar kawai, rayuwa kan gaskiya, yi kira akan gaskiya, taimaki masu gaskiya, ko da ƙarfin su bai kai su yi nasara yanzu ba, alƙawarin nan na Allah da yayi wallahi sai an ci nasara. Wannan sunnatullah ne, walan tajida li sunnatillahi tabdila, ba za ka taɓa samun canji akan sunnar Allah ba. Da haka wanda yake alfahari da ƙarfi yana fada da Allah, mai alfahari da mulki ko sarauta yana fada da gaskiya, mai alfahari da kuɗi ko wadata yana fada da shari'a. Ga fili ga mai doki, mai sama yana kallonka, mai addinin da kake fada da shi yana kallonka, kuma ba zai kyale ka ba, daidai yake da kai. Sannan ita wannan sura ta yi magana akan tashin alkiyama da abin da zai faru. To ku tun duk yi magana akan yakukukan da za a yi a duniya kafin su faru, kuma sun faru. To kuma sai kai shakka akan bayanin da ta yi dangane da abin da zai faru a kiyama? Wallahi gaskiya ne, za mu tattauna akan me ta faɗa akan kiyama. Kuma surar ta yi bayani akan mummunan makoma da waɗannan kafirai ahlul kufri wad-dalal, waɗanda suke kan ɓata, wanda suke kan kafirci makomansu. Fi zalika al-yawm al-asib, a wancan rana mai wahala, ta yanda muminai za su kasance a cikin dausayin aljanna. Fi rawdatin yuhbarun, mujrimai kuma za su kasance cikin azaba. Fil azabi muhdarun, wannan shine ƙarshen abinda zai kai fim din ƙarshen sa, shine masu gaskiya suna cikin ni'ima, masu ƙarya suna cikin azaba. Wal aqibatul muakkadatu, ƙarshe da aka karfafa karshen gaskiya karshe yana tabbata ne ga masu gaskiya al-muhsinina masu kyautatawa surar ta yi mana magana akan abubuwa na duniya na fili al-mashahidul kauniyya da kuma ad-dalailul ghaibiyya abubuwa da zamu gansu a fili da suke nuna cewa lallai ga yadda Allah ya duniya ga yadda za ta kasance kuma dalili ne na samu Allah din da kuma wasu abubuwa ma na gaibu ma ta yi bayani ta yi magana akan kudurar Allah da kadaituwar Allah wajen kafa hujja akan duk abin da zai faru a duniya da abin da zai yi a lahira ba abin da ba ta bari an yi wannan ne don a bambance mana tsakanin zare da abawa tsakanin tsakuwa da aya tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin ibadur rahman da ibadur shaitan tsakanin wanda yake bautar Allah da wanda yake bautawa awsan gumaka da ƙarshe an rufe sura cikin ayoyin ƙarshe a cikin suratul rum bayani akan kafiran Qurayshawa gargadin da aka musu mu'jizozin da aka yi ta saukarwa duk abin da suka gani na kiru da muzu inji bawushe yace ganin annabin tsohuwa al-mu'jizatu wal-ayatu al-bahiratu wal-barahinu as-sati'atu duk da suka zo gaba ɗaya ba su musu amfani ba mutane ne waɗannan mushrikai la ya'tabiruna wa la yata'izun ba sa daukan ibra ba sa daukan izina ba sa daukan wazi Qur'ani ya sifanta su kal mauta kamar matattu kamar gawawaki la yasma'una wala yubsirun ba sa ji ba sa gani ga su a raye amma idon baya gani ga su a raye amma kunnen baya ji saboda suna fada da gaskiya zai iya yiwa kaga mutun idonsa gwaragwara amma baya iya ganin gaskiya kunnan falafala amma baya iya jin gaskiya duka wannan bayani Allah yayi ne dan yayi manzon Allah rarrashi dangane da abinda zai gamu da shi nan gaba daga mushrikai kuma lalle annabi ya gamu da shi din abinda Allah ya bashi labari Allah ya ce hakuri hatta ya'ti nasrullah sai har Allah ya kawo nasararsa haka abin yazo mana mun fara surar kuma lokaci ya kure gobe da rai da lafiya 15 ga wata insha Allah zamu fara a farkon suratul rum da bayani akan yakukan da suka faru Allah muke roƙo ya bamu nasara da dacewa ya mana afuwa ya mana rangwame ya kara mana imani da alqur'ani da san sunna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك